بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا ما ينقوى بك السواء وأن تكون محاضرة كما يدى مكبت النبوة تنبطن وانتساجع على السنبوة دار وقتد محاضرة سنجية أول ديدة تشمت على ومكبتهم مدبة علي بن أبي طالب لتلبية الإسلامية والتي تنجكم عبر زارية wanda zai gabatar mana da muhadara shine mahaifin mu kuma malamin mu Sheikh Imam Hussein Sufai Kara wanda ba goyayye bane a gare mu duk mun san shi kuma taken muhadarar shine manufofin auriya a musulunci kafin na ba mu malamin mu magana yana da kyau dan Allah mu kasance cikin tsari sai ya kasance malamin na gabatar da karatu wasu suna surutu ko kuma wasu suna tashi wannan baya da cikin dukkan majalisi saboda haka mu yi kokari mu kasance cikin tsari cikin natsuwa ta yadda za mu zuwa ga abin da malamin zai faɗa mana kuma mu in so samu kowanne ya yi kokari ya tanada abin takaice ya tanada abin rubutu idan malamin ya faɗi wani abu mai muhimmanci sai ya rubuta bayan haka kuma akwai takardar tambayoyi da aka bada wanda yake da tambaya zai yi kyau ya rubuta ta yadda in aka gama muhadara zai miƙo gaba sai a karanta malam kuma da karshe sai ya amsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya malam jagora ya taimake shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باياك يا مسلمين ما سجرما إن أيمن سلم إذا انت أدين مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon shi da rahamar shi ya rayar da mu har zuwa wannan la'asariya ta yau juma'a 10 ga watan jumadal ula hijiran manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 1442 wacce ta yi daidai da ranar 25 ga watan Disamba shekara ta 2020 ta Allah ciki ikon shi ya yadda da haduwar mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Shattalha As-Salafi dake nan tudun jikun Zaria tare da ƴan uwa musulmi musamman iyaye mata a ƙarƙashin munasaba ta jawo hankali da nasihantarwa gare ni da ku baki ɗaya akan abin da ya shafi hikima ko manufofin aure a shari'ar musulunci. Ina fata tare da roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu wannan haduwa ta mu albarka. Allah ya sa ta zamo irin haduwar da Allah subhanahu wataala yake cewa ba da bismillahir rahmanir rahim la khayra fi katirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Babu alkhairi a cikin da yawa yawan taduwa ko taruruka na mutane sai dai haduwar da ko taron da a cikin shi aka samu wani ya umarni da aikata alkhairi abinda shari'a ta sani kuma ta yadda da shi ko ya umarni da ai sadaka ko kuma sulhuntawa a daidaita tsakanin mutane. Allah madaukaki ya sa mu dace. To karkashin wannan matashiya da mala ya ambata cewa nasiha ce za a gabatar ta kaitacciya insha Allah akan abin da ya shafi manufofin aure a shari'ar musulunci. Da farko ina so mu ƙara fahimtar cewa aure ma'anar shi kawai wata yarjejeniya ce ta shari'a da take halatta wata alaka ta musamman a tsakanin namiji da mace. Wannan shine aure. Sannan babban abin da ya kamata mu kiyaye mu tabbatar mu zukatan mu shine aure a tsari na shari'ar musulunci. Aure ibada ce mai zaman kanta. Yadda kuka san Allah subhanahu wata'ala yayi ma musulmi umarni da yin sallah da yin azumi da bada zakka ga wanda Allah ya hore mishi abin zakkar da yin aikin haji ga wanda Allah ya hore mishi abin zuwa haji, duka waɗannan ana yin su a matsayin ibada ne. Duk mai yin sallah kin tsare khamsu salawat kina yin su ne da niyyar in kin mutu ki tafi aljanna, ko ba haka bane? Wanda ke azumi yana azumi ne da niyyar san da ya mutu ya tafi aljanna. Wanda ya tsare azumin Ramadan kila yana yin azumoma na nafila, fatan shi ma shine in zai shiga aljannar ya shiga ta wata kofa ta musamman da aka ce an kebe ta don masu azumi. Saboda ibadar azumi wanda dike ya tabbatar yana bauta ma Allah ne kuma aljanna yake so ya shiga. Haka wanda duk Allah ya wadata shi da dukiyar da ta kai zakka ya kuma daure ma zuciyar shi lokacin fitar da zakka ya yi lissafi ya cire zakkan nan ya bayar, yana yi ne da niyyar Allah madaukaki ya karba in ya mutu ya saka shi aljanna. Haka din ne tafiya aikin hajji. To yadda muka sakankance da cewa waɗannan abubuwa ibadu ne da ake bautawa Allah da su, to haka aure yake a musulunci. Aure ibada ce. Hasali malamai suna tabbatar mana cewa aure dole ne in dai ba wanda wata lalura karɓaɓɓiya a shari'a ta hana shi ya aure ba. Aure dole ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin shi yake cewa annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aure sunna ta ce, duk wanda baya kwaɗayin sunna ta to baya tare da ni. Malaman usulul fiqh suna cewa hukunce-hukuncen shari'a an karkasa su har gida biyar. Akwai abin da ake ce ma wajibi ko farilla, akwai abin da ake ce ma haram, akwai abin da ake ce wa mustahabi, akwai abin da ake ce ma makaruhi, sannan akwai abin da ake ce ma halal. Sai suka yi bayanin kowanne, suka ce abin da ake ce ma farilla ko wajibi shine ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Duk abinda wanda ya aikata shi za a bashi lada, wanda kuma bai aikata ba za a yi mishi azaba. To ana ce ma wannan abun wajibi ko farilla. To sai ga shi a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam, manzan Allah ya ce annikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Manzan Allah ya ce aure sunnar shi ce, wanda duk bai kwadayin wannan sunnar, mana wanda yake yin auren ba tare da wata lalura ko wani uzuri karbatsi a shari'ar musulunci ba, sai yaki to baya tare da manzan Allah. Wanda zai tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga aljanna? Na'am. Idan har mutum bai shiga aljanna ba, to ina ya nufa? Wanda ya shiga wuta an ba shi lada ne ko an mai azaba? Kenan da wannan zamu fahimci ashe aure wajibi ne, tunda har da shi in mutum bai yi ba ko bai da sha'awar yayi, manzo Allah ya ce bai tare da shi, kenan in ya mutu a wannan halin zai zama dan wuta, Allah ya tsare mu. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu sani idan kina gidan aure ko namiji ya yi aure, to auren nan ibada ce. A ƙarƙashin auren, yadda ake neman aljanna a ƙarƙashin sallah, azumi, zakka, hajji, haka ake neman aljanna a ƙarƙashin aure. Saboda haka ibada ce, ba al'ada ba. Mu kiyaye yin aure a matsayin al'ada. A aure al'ada nan ne ake samun abinda ake ce ma zaman haƙuri. Allah ya tsare mu. Allah ya raba mu da zaman haƙuri. Allah maɗaukaki ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu haƙurin zama da juna, amma ba zaman haƙuri ba. Saboda haka shi aure ibada ne. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda muka san, Allah subhanahu wata'ala ya halicce mu a matsayin mutane, ya halicce mu daga rai guda ɗaya. Allah ya halicce mu daga rai guda ɗaya. Daga wannan ran aka fitar da dukkaninmu. Allah subhanahu wata'ala yake cewa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ku masu imani, ku ji tsoron mahaliccinku, mai renonku, wanda ya halicce ku daga wata rai guda ɗaya. Wa khalaqa minha zawjaha, daga wannan ran ya halitto mata abokiyar aurenta. Malamai suka ce ran nan guda ɗaya ita ce annabi Adam, ran annabi Adam alaihi salam. Daga annabi Adam alaihi salam aka fitar da Hawwa'u. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya fitar da Hawwa'u daga ƙashin ƙirjin annabi Adam alaihi salam, ƙashin awazan shi na sama wanda yake kusa da wuya. Daga nan aka ciro aka yi Hawwa'u. Sannan Allah maɗaukaki ya halitta daga Adamu da Hawwa'u, ya halicci maza da yawa da mata da yawa. To kasancewar dukkanmu da musulminmu da waɗanda ba musulmin ba, da duk irin ƙabilun da muke da su, a matsayinmu masu asali guda daga Adamu ne da Hawwa'u, Allah maɗaukaki sai ya sa mana bege da so da sha'awar juna. Wannan ya sa duk inda ƴa mace take tana da sha'awar wani ɗa namiji, duk inda ɗa namiji yake yana da sha'awar wata ƴa mace. Haka Allah maɗaukaki ya halitta. In dai mutum yana da lafiyayyen zuciya a matsayin shi na mutum da Allah maɗaukaki ya halitta, in namiji ne yana da wannan sha'awar da ƴa mace, in mace ce tana da wannan sha'awar ta ɗa namiji, kuma haka abin yake kowane irin mataki mutum ya taka na rayuwa. Matakin nan na wadata mataki ne na mulki, a'a mataki ne na shekaru. karke ga wata ai wannan tsohuwa ce ai me za ta yi wannan da soyayya yanzu karin da Allah ya halice ta ne dan haka ita ma tana da irin wannan sha'awar kamar yadda wani lokaci ne lokacin rayuwar Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah madaukake ya yafe mishi yana karatu a fiqhu ana bayani akan halarcin zuwan ya mace masallaci sai malam yace ya halatta mace ta je masallaci ta sallah khamsu salawat ne ko sallar juma'a duk ya halatta sai wani cikin dalibai sai ce amma ba matasan ƴan mata ba ko ba matasan mata masu kuruciya ba sai dai tsofaffi ko sai an shari'a ba ta kebe ta ce sai wance banda wance ba idan kai a idon ka waccan tsohuwa ce to akwai tsohon da zai ganta yace kaga wata yarinya ina ma zan samu wannan kai a idon ka tsohuwa ce shi ko a idon shi yarinya ce saboda kai yadda Allah ya yi wannan halittar ya sanya mana son juna muna da begen juna sai Allah ya kawo tsari na auratayya domin a halatta mana junanmu ta hanyar aure ta nan ne aka halatta mana wannan begen wannan sha'awar junan da muke da ita mu yi amfani da wannan tsarin domin cika irin wannan burin namu na son juna da muke yi ita kadai ce halattacciyar hanya wadda shari'ar musulunci ta yarda da ita don haka Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana mu yi aure ɗaya daga cikin manufofin shine domin halarci mu samu wannan halarci na junanmu a tsakaninmu ya zamana zamantakewa tsakanin wane da wance kamar yadda insha Allah muke tsaran dalilin wannan zaman namu a yau a samu haɗuwa ne a samu wannan yarjejeniyar a samu wannan halarcin a tsakanin Malam Hamza Abdullahi da Hawwa'u Muhammad Tukur dan a samu tabbatuwar wannan halarcin sai Allah subhanahu wata'ala ya kawo tsari na auratayya a tsakaninmu daga lokacin da waliyin Hawwa'u yace na ba da Hawwa'u ga Malam Hamza a matsayin mata sai Malam Hamza sai yace na karba ko wakilin shi yace na karban mishi shedun da ke wurin suka ce sun shaida shikenan daga wannan gabar Malam Hamza Abdullahi ya zama halaliyar Malama Hawwa'u Malama Hawwa'u ta zama halaliyar Malam Hamza shamakin da dake tsakanin su wannan na bayar ya karba ko an karban mishi shedu sun sheda ya janye wannan shamakin da ke tsakanin su sun zama halaliyar juna tuna daga cikin manufofi na aure a shari'ar musulunci mu samu halarci a tsakaninmu kowanne ya zama halal ga dan uwan shi abu na biyu a irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu ya sa mana sha'awar junan daga lokacin da mutum ya kai manzili da zai iya mallakar abokin rayuwa sai ya zama na bai mallaka ba to akwai naƙasu a cikin gudanar da rayuwar duk abin da mutum yake yi wani lokaci zai iya tsayawa ya yi abu yadda ya kamata wani lokaci sai an ga tawaya a ciki saboda me saboda ya kai manzilin da zai iya mallakar abokin rayuwa amma bai mallaka ba da haka mutum zai dinga gudanar da rayuwar shi wani lokaci a ga alamar natsatse yana cikin natsuwa wani lokaci kuma sai natsuwar ta gushe musamman wani bincike da wata bibiyar abubuwa da muka yi mu da muke karantarwa a makarantun boko musamman makarantun gaba da sakandare sai muka gane a duk inda daliban da muke karantarwa suka hadu da masu aure da marasa aure sai mukan gane in an yi jarabawa masu auren sun fi fahimtar me ake karantar da su don sun fi cin jarabawar dalili suna da natsuwa sabanin marasa aure marasa auren wani lokaci za su zo aji da wuri ana karantarwa idan mace ce ta fara maida hankali a abin da malam yake karantarwa kafin ya gama tunaninta ya tashi daga me yake karantarwa ya koma kallon sigar shi da irin muryar shi ta watsa da duk abin da yake karantarwa saboda babu natsuwa cikakkiya tare da ita wani lokaci kuma ba malamin ba ana cikin karatu ga wani dan ajin su zai gilma ce ɗan ya jefa idonta akan shi in ba ya sa ba gaba ɗaya hankalinta ya tsaya daga me ake karantarwa zuciyar ta fara tunanin wancan sai a ƙare abin duk da ake karantarwa bata fahimci komai ba sai kuma ta ji nauyin ta yi tambaya sai jarabawa ta zo ta rasa me za ta rubuta kila ma wannan bangaren da aka bayar na jarabawan ba a taba koyar da shi a aji ba alhali an koyar tana zaune amma saboda rashin mallakar abin da ya cancanci ta mallaka ya hana mata nutsuwa saboda haka wata manufa daga cikin manufofin aure a shari'ar musulunci shine samun nutsuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ambata ne a cikin alqur'ani Allah yake cewa ba'da bismillahir rahmanir rahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahama inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah subhanahu wata'ala yace yana daga cikin alamomi na cikar ikon Allah Allah subhanahu wata'ala ya halitta muku abokan auren ku daga gare ku kamar yadda na ambata tun a farko Allah ya halitta annabi Adam a matsayin rai ko daga wannan ran Allah ya halitta Hawwa'u sai kuma Allah ya ce wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa sai Allah ya yada maza da yawa da mata da yawa daga Adamu da Hawwa'u to Allah madaukaki sai ya ce ya halitta mana abokan auren mu daga gare mu an samar da Hawwa'u daga Adamu daga nan aka samar da duk wani da ake haihuwa daga ya mace mace ke daukan cikin ta yi renon cikin ta kuma haifa abin da ke cikin kawai tsari na Allah shine Allah bai tsara mace a ita kadai za ta dauki ciki ita kadai ta haife shi ba sai tare da namiji inda Allah madaukaki ya cika mana cikar ikon shi lokacin Maryam Siddiqa sai Allah madaukaki ya bata iko ita babu mijin sai ta haifi da shine manzon Allah Isa amma daga kan wannan babu inda shari'ar musulunci ta nuna za a iya samun mace ta samu ciki ta haifi cikin ba tare da namiji ba to Allah yana yada maza da yawa da mata da yawa amma dai asalin ya fitar da mu ko ya halice mu daga junan mu Allah madaukake yace ya halatta mana wannan don me litaskunu ilaiha domin ku natsu ku samu natsuwa zuwa ga wannan abokiyar auren. Allah madaukaki ya halitta ma Hawwa'u Hamza dan me dan Hawwa'u ta natsu. Allah ya halitta wa Hamza Hawwa'u dan me dan Hamza ya natsu. Yau duk menene matsayinka duk matsayin da dan Adam zai taka a doran kasa idan mutum ne wanda ya cancanta a ce yana da aure sai zama na ba auren wallahi sai an ga wannan na kasar wannan rashin nutsuwar sai ta bayyana ko yaya kamar yadda aka ce ta taba faruwa da Sa'id ibn Musayyib da sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam Abu Huraira. Sa'id ibn Musayyib dalibin Abu Huraira ne yana karatu a wurin shi sai Abu Huraira ya lura wani lokaci idan aka zo aka yi karatu nan da nan Sa'id ibn Musayyib zai haddace wani lokaci idan aka zo aka yi karatu gaba ɗaya sai a nemi me ya haddace sai a rasa ya rikirkice sai da Abu Huraira wata rana ya zaunar da shi ya binciki mecece matsalar shi sai ya gada ashe Sa'id ibn Musayyib ya rasa matar shi ne wata ruwa ce matar ta rasu kuma bai da yadda zai yi wani aure yana cikin wannan damuwar sahabi Abu Huraira ya ce tabbas ba za ka samu nutsuwa ba kashe sai ya ce zo ya ga ish shi zai ba shi ita in yana so nan take ya amsa Abu Huraira ya daura mishi aure da ish malaman hadisi suka ce wannan ne dalili bayan gashi malamin shi ya kuma zama surikin shi shi yasa a duk rubuce-rubucen shi ko karantarwar shi idan zai faɗi hadisi zai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba zai ce Abu Huraira ya bashi hadisi ba ba zai kira sunan surikin shi ba sai ya koyi shi yasa rubuce-rubucen shi a Sa'id ibn Musayyib ake cewa marasil ibn Musayyib domin duk hadisan shi mursal ne shi tabi'i ne bai zamani da manzon Allah ba sai ya tsallake sahabin sai ya ce manzon Allah ya ce wannan shine hadisi mursal wanda tabi'i ya cire sunan sahabi sai ya jona hadisin shi kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam bayan bai zamani da manzon ba amma malaman hadisi sun mishi uzuri sun kuma gamsu ana karban marasil na Ibn Musayyib ba a tuhuma a kai saboda an san waye malamin shi surikin shi ne alkunya ba za ta bari ya ta ambatan sunan surikin shi ba tun da ya mishi wannan auren shi kenan sai hadda kwakwalwa ta bude da an faɗa da ya haddace bayan wani lokaci a tambaye shi zai bayar kamar yadda malaminsu ya ba su ba tuntuɗar harshe irin wannan ta sa duk lokacin da aka ce mutum ya kai munzili to ya aure shi zai ba shi nutsuwa masu 'yan shekaru irin nawa a nan kila za su iya tuna lokacin da shugaban ƙasar Najeriya Gawan ya zama shugaban ƙasa da suka yi juyin mulki na biyu kenan da aka yi a tarihin Najeriya lokacin da aka ba su Sardauna 'yanci su ne shugabanni na farko ko wanda a cikin shekara 5 da 'yan watanni suka samar da duk abubuwan da ake takama da shi yanzu a ƙasar nan musamman mu Najeriya ta arewa jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria jami'ar Bayero da ke Kano asibitin ADU Teaching Hospital da yana nan tudun wada ya koma shika da filin da aka ɗauka daga Samaru har sai da ya dangana da funtuwa sa Ahmadu Bello yace dukkanin jami'ar Ahmadu Bello ce ai ta gine-gine ana fadadawa sun yi haka da hasashen shekaru masu zuwa iya inda aka gina yanzu ba zai wadatar da mutane ba to haka ko akai ta fadadawa aka samar da NDA ta soja duk a cikin waɗannan ɗan shekaru biyar da wani abu sai a goye ƙoransu suka zo suka kifar da mulkin suka duna wanda shi aka yi amfani da shi aka kashe Ahmadu Bello Saddaunan Sokoto suka shigo cikin mulki a goye ƙoransu ya zama shugaban ƙasa cikin ƴan watanni Allah ya ba su gawan sa'a suka yi juyin mulki na biyu suka kabar da sa goye ƙoransu suka kashe shi gawan ya zama shugaban ƙasa gaba ɗaya bai wuce shekara 33 zuwa da 4 ba bai da aure yana zama shugaban ƙasa ita Supreme Military Council suka zo suka ce to ba zai yiwu ba yana shugaban ƙasa ya kai munzulin da zai yi mata ya zo bai da mata yana shugabancin ƙasa ya ta mana shirme a ƙasa suka matsa dole ya aure nan take kuwa yayi aure a lokacin sai ya zama cikakken mutum ya zama cikakken shugaban ƙasa zai iya bada doka an san ba mafarki yayi yazo ya fada ba yana cikin hayyacin shi saboda haka tabbas duk wani mataki na rayuwa da dan adam zai taka idan aka ce ya kai munzulin aure amma bai da auren to darajar shi tana na ƙasa bai samu cikakkiyar nutsuwa amma daga lokacin da aka ce ya yi aure shikenan sai ku ga abubuwa suna ta tafiya to Allah subhanahu wata'ala ya ce yana daga cikin alamomi na cikar ikon Allah mu ƙara fahimtar iko na Allah subhanahu wata'ala shine ya halatta mana aure a tsakaninmu don mu samu nutsuwa waja'ala bainakum mawaddatan wa rahama sannan kuma Allah ya sanya soyayya a tsakaninku ya kuma sa tausayin juna dama soyayya tana nan domin tsari ne sunna ce ta halittarmu akwai soyayya idan aka yi auren sai a samu nutsuwa kuma sai a zo ana tausaya ma juna fafutukar da mazajenku suke yi wajen nemo halaliyar da za su kawo muku sai kuna tausaya musu a irin wahalhalu da ke cikin neman su kuma suna tausaya muku a ɗawainiyar da kuke ɗauka ta cikin gida kowa yana ganin abin da kowa yake ciki yawa daidai da macen da take fita ce aiki ta san cewa abin da mazaje suke samowa su kawo ba cikin sauki ake samun shi ba domin ita ma da take aiki albashin da take samu ta san ba cikin sauki take samun shi ba tana cin jikinta tana cin kwakwalwarta to haka nan maza sun san irin wahalhalun da mata suke fuskanta a ɗawainiyar cikin gida ko da ku ya saba ya iya kila ya yi zaman gwagwarci mai tsawo duk ya iya waɗannan aikace-aikacen cikin gidan ya san dai ba sauki ba ne kafin shinkafa ta zama shinkafar da za ta ciwu ya san abin da akan ɗanɗana na wahala kafin masara ta zama tuwo ko ta zama masarar da za a ci ya san irin wahalar da ake ɗanɗana daidai da wanke kwanan da za a ci abinci shi ma ba ƙaramin aiki ba ne na tabbata akwai macen da za ta iya ta zo ta yi girkinta ta gama duk irin zafin wutan nan bai cika damunta ba ta gama ta raba abincin ba abin da ke tada mata hankali shine ta ba kowa abinci ya ce ya zo ya aje mata kwano ta kalli kwanukan ita za ta wanke wannan ya fi komai ɓacin rai ita da za a bata da girki misali kila a ce su biyu ne ko su uku ita ta iya cewa ta dau nauyin girki kullun amma wanke wanke dayar ta tayi ita ta yi ta girkawa ba ta da matsala sai wanke wanke to Allah ya shiryar da mu wannan yasa duka bangarorin biyu kowa ya san kimar kowa kowa abin da yake yi daya bangaren yana girmama shi yana kuma tausaya mishi akan haka wannan na daga cikin manufa ta ai aure a samu tausayin juna karki zama mai kaifafawa ko mai tsanantawa akan mai gida shi ma kare zama mai tsanantawa akan ki kowa ya fahimci tsarin da kowa yake tafiya akai sai a samu tausayin juna daga lokacin da aka ce ga soyayya amma tausayi ya gushe to za ku ga rashin tausayin yana haifar da matsala a zamantakewar auren in aka wayi gari duk abin da mace za ta yi miji baya ganin ta yi bajinta balle ya yaba mata sai ya kushe ta to wannan yakan kawo rauni a zuciyarta wani lokaci ta ma kasa yin abin da ake so ta yi haka shi ma idan ya ga koyaushe yana iya kokarin shi yana fafutuka dan ya ga dai ya samu abin da za a rufa ma juna asiri ita kuma kullum a cikin rainuwa take to wannan na haifar da matsala kun ga an samu soyayya amma kuma babu tausayin juna sai ku ga aure bai yi karko ba Allah madaukaki ya tsare mu daga ciki na daga cikin manufofi na aure a shari'ar musulunci katange juna ko hana juna aikata zina kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya halice mu ya sa mana son junan mu da sha'awar juna ololuwar sha'awar juna shine akai gabar da an iya kebanta shamakin da ke tsakanin juna an yaye shi ko ta halartacciyar hanya ko ta haramtacciyar hanya akai ga biyan bukatar sha'awa a tsakanin mace da namiji to saboda a kauda duk wani abu da yake na kasu a rayuwar dan adam sai Allah ya halatta mana ai aure ta haka sai a dauke wannan datti da ake kira zina a tsakanin al'umma ku lura yana daga cikin al'ada ta larabawa a baya tun lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma tun kafin samuwar shi larabawa suna da wata al'ada suna kasuwanci idan mutum ya je yayi sana'ar shi na kasuwanci ya samu riba ya ji dadin ya samu riba in ya zo sai ya ware uwar kudin riban nan sai ya ce sharholiya za a yi a tana daddigiya da za a sha hankali ya gushe ya sa a ɗaubo mai makaɗa da mawaƙa mata da za su zo tsirara-tsirara sutura-sutura ana kiɗa suna waƙa suna raye-raye a hakan nan suna biyan bukatun sha'awarsu ta idanu suna kallon abin da suke kallo na tsiraici zuciya tana samun natsuwa a haka sai a kai ga kuma aikata zinar to ko a wancan lokaci masu yin zina sun yadda su fita su je su yi zina da ƴaƴan wasu ko matan wasu ko iyayen wasu amma su ba su yadda a yi da nasu ba wannan ta sa har wasu iyaye da zaran aka ce an haihu me aka haifa mace sai a ce kawo ta ita uwar da kanta za ta dauka ta bada a haka rami ba sai an kashe ta ba a jefa a ramin abin ne ta mutu a can menene hikimar haka saboda kawai ka a wayi gari a batta ta taso a ce ga wani ya tsallako daga wani wuri yayi zina da ita amma su sun yadda su tsallaka su yi zina da ƴaƴan wasu su ba su yadda ayi da nasu ba da awayi gari Esta ta tasa wani yayi zina da ita gara su turbide ta to dan a dauke wannan mummunan al'amarin Allah subhanahu wataala sai ya kawo mana aure Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya ga mana yana cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabu Allah ya ce kada ku kusanci kusanta ba ma kar ayin ba kusanci da zinan ma Allah ya hana Allah ya ce shi zina alfasha ce kuma mummunar hanya ce saboda haka ba a yadda ayi ba ba a yadda a kusance ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana duk wani wanda ke da aure ya fita ko ta fita sai ta ga wani namiji ko ya ga wata mace sai suka yi sha'awar halittar nan da suka gani amma suna da nasu mazajen ko yana da nasu matar ko ma gida mijinki na nan a gida matarka na nan a gida ko ma can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tsokar iri daya ce abinda ka gani anan ko ka hangi wannan har kake sha'awar ta domin shi ga wurin matarka akwai da haka sai a kauda zina a tsakanin al'umma kuma ko irin rayuwar mu ta yau na tabbata babu wani da da zai taso a yau duk iri ne shi da rashin jin shi a ce mishi aho ai kai an san baka da uba ko an san baki da uba wallahi duk iri ne mutum sai ya nutsu dan sai hankalin shi ya tashi ta yushi ya taso dai bai ga uban shi ba ya ga uwa kila abin da zai zo a rai shine ta yu ko uban baya nan ne yayi doguwar tafiya ko kuma baya duniya ya mutu da haka ba zai damu ba amma daga lokacin da koda karamin yaro ne kananan yara da yake wasa da su wani ya guba mai cewa bai da uba to hankali ya tashi ko mi kankanta shi balle a ce wanda ya tasa a ce zina ce ta samar da shi wannan tana kayya karsashin duk wani dan adam duk irin matsayin da mutum zai kai a rayuwa in aka guba mai cewa dan zina ne shi wallahi sai ta karya mishi karsashi to yana daga cikin manufan aure a musulunci a dauke wannan kazantar ta zina daga cikin al'umma ya zama da babu ita daga lokacin da ma'aurata suka tsaya mu junan su babu hange hange shikenan amma gance matsala Allah ya sa mu dace haka nan yana daga ciki manufofin aure a shari'ar musulunci wanzuwar halitta ta dan adam ya zama na wani lokaci bai zo ba da za a ce dan adam ya kare a doran kasa idan akwai auratayya to dan adam zai ci gaba da samuwa ana aure ana haihuwa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce tanakahu takasaru fa inni mufakhirun bikum al umama yawm al qiyama ku yi ta aure ku yi ta haihuwa domin zan yi alfahari da ku yawan ku zai sa ni alfahari a ranar alkiyama shi yasa wannan hadisi manzo Allah da yake siffanta wani irin mutum ya kamata ki aura ko wani irin mace ya kamata namiji ya aura sai manzo Allah ce tanaka hul wadudal waluda ku auri masu iya soyayya waɗanda ke bayyanar da soyayyar su kuma masu haihuwa da wannan sai malamai suka ce duk sanda zaki aure ki fata mijin da zaki aura Allah ya sa mai haihuwa ne haka duk lokacin da namiji zai aure yayi fata yayi addu'ar matar da zai aura Allah ya sa mai haihuwa ce sabanin fasarar da wasu bayin Allah suka yi mahadisin cewa tunda annabi ya ce ku auri masu soyayya kuma masu haihuwa to ai ba za a gane mai haihuwa ba sai an zauna sai a ce to daga lokacin da namiji da mace suka fahimci juna suna son juna iyaye sun yarda da soyayya tsakanin su sai a ce to an halatta musu junan su shekara daya ko biyu ko wani abu makamancin haka suna tarayya da juna idan ciki ya samu sai a ce to madalla shi mai haihuwa ne ita mai haihuwa ce idan ta haife cikin sai a daura aure saboda shari'a musulunci ba aure da ciki to wannan gurguwar fahimta ce aka yi ma wannan hadisi ba shine manufar hadisi ba maganar mai haihuwa fata ake yi Allah ya sa mai haihuwa ce Allah ya sa shi mai haihuwa ne ba wai a je ai wani zama da a wannan zaman za a gwada a tabbatar da eh shi mai haihuwan ne ko ita mai haihuwar ce ba a shari'a ba ta yadda da wannan ba Allah ya shirya da mu abu na gaba daga cikin manufofin aure a shari'ar musulunci kyautata tattalin arzikin al'umma kyautata tattalin arzikin al'umma a haka kawai yana daga cikin al'ada yau ba ki da miji duk abin da kikan samu ba ki da tunanin ki tattala duk bukatar da ta so gaban ki kawai zaki amma wanda ke da miji balle ake kuma an fara samun haihuwa duk abin da ta samu na dukiya to tana da wani abu muhimmi da za ta yi da shi kashe kudin mai aure baya zama daidai da mara aure kamar yadda namiji wanda zai da aure yanzu idan zai samu 10,000 bejin kashin kai tsaye ya kashe 5,000 ko fiye da haka sake taba shi eh an fahimci wannan bejin kashin ya kashe shi ko mai aure fa idan ya samu 10,000 yanzu zai ga kai akwai yar mutane da yake aje da ita a gida ya zo ya kashe kudi haka kawai bari ya kyautata mata bayin Allah masu lafiyayyen tunani ba zai je ya zaura teburin mai shayi ya ce a fasa mishi kwai a dafa mishi indomie a sa rabin gwangwanin madara a sa ita kuma ya bata a gida bai san da me za ta karya ko me za ta ci ba me lafiyayyen tunani ba zai wannan ba sai ya ga da kuɗin da zai kashe a nan to ina ne sun ma ya sai indomin ko da kwaya biyu ce ya sai kwan ya sai madarar da ganyen shayin bari ya je gida ta dafa su shi idan wannan da aka dafa a nan zai kosar da shi kila sai ya kashe naira 1,000 a nan zai iya siyan kayan cefa nan insha Allah da naira 800 ya je gida a dafa dukkan su biyu kuma su ci su koshi ga kuma ya samu ragowar canjin 200 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amul wahidi yakfi thnaini abincin da mutum ɗaya musulmi zai ci ya ƙoshi insha Allah zai ishi musulmi biyu su ci su ƙoshi ga kuma ƙarin lada sai ya ga to aji abin da zai je ya can asara ce ga nan zai zo ya kashe kuɗin shi a nan ya ma samu ragowa ga kuma ladan da zai samu ciyarwa dole ce akan miji to sannan ko manzon Allah ya kira ta sadaka ya ciyar ya sauke nauyin da ke kan shi sannan kuma ya samu ladan sadaka to Allah shirye da mu a gurguje yana daga cikin manufa ta aure a shari'ar musulunci sadar da zumunta. Dukkan mun samu daga Adamu da Hawwa'u, amma akwai yawa-yawan mu wanda ba mu san su ba, ba su san mu ba. Sanadin ɗanmu ya ga ƴarku, ko ɗanku ya ga ƴarmu suna son juna, sai zumunci ya dawo. Dama akwai zumunci, amma yayi nisa ba mu san shi ba. Sanadin wannan auren sai zumuncin ya dawo. Sanadin aure ne ɗan gari kaza ko ƴar gari kaza za ta tsallako gari kaza har ta gado a garin da ta zo. Aure ke haifar da wannan. Shi yasa ku lura a tsari na gado ma a musulunci, waɗanda ba a iya tunkuɗe su a wurin gado duk yadda aka kai komi rintsi dole sai sun yi gado. Akwai uba, akwai uwa, akwai ɗa, akwai mata, akwai miji. Waɗannan jinsi ko nau'in na mutane guda biyar duk rintsi dole su yi gado. Ina fata an fahimci wannan. Yau idan kika mutu, mahaifiyar ki na raye, komi kankanta abin da kika bari tana da gado. Mahaifin ki na raye, komi kankanta abin da kika bari yana da gado. Kina da miji, kin bar shi a raye, komi kankanta abin da kika bari yana da gado. Haka nan ɗanki, komi kankanta abin da kika bari ɗanki ko ƴarki suna da gado. Ba mai iya tunkuɗe sai ya ce ba za su yi gado ba. Amma wanda ba aure ya samar da shi ba fa, mun fahimci wannan? Wanda ba aure ya samar da shi ba, ɗan da aka haife shi ta zina, to sai dai ya gaji uwa da ta haife shi, amma bai da gadon ubanshi. Wanda ya zama shi ne sanadiyar haihuwar shi, shi ne suka yi zina da uwar, ko me ya zama a duniya ba zai gaje shi ba. Shi wanda ya zina da mace ta haihu ba zai gaji ɗan da ta haifa ba, haka shi ma ɗan da aka haifa ba zai gaji wanda ya zina da mahaifiyar shi ba. Amma aure sanadin shi aka samu ƴaƴan, to wajibi waɗannan ƴaƴan za su yi gado. Allah maɗaukaki ya sa mu dace. Haka nan, saboda an ce lokaci yayi, na daga cikin manufofi na aure samun aljanna a gobe alkiyama. A rayuwarmu ta duniya, a matsayinmu na bayin Allah musulmi, duk fafutukar da muke a doron ƙasa wajen bautar Allah, burin shi ne idan an bar wannan duniyar a samu aljanna a gobe kiyama. To aure na daga cikin abin da ke samar wa ɗan adam shiga aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin shi ingantacce ya ce, daga lokacin da aka ɗaura auren Hamza Abdullahi da Hawwa'u Muhammad tukur, sun auri junansu don Allah, kowannensu Allah ya bashi rabin addini kyauta. An samu 50%. Manufar wannan da daga ɗaurin auren za su tuntsire su mutu, babu wani ƙarin aiki kuma da suka yi, za su je lahira ranar alkiyama da za a zo a yi awo, suna da 50-50. Wanda yake da 50-50 zai shiga wuta? Zai shiga aljanna kai tsaye? Eh? Ha? Ya kuka yi shiru? Wanda ya zo ladan shi kashi 50, zunubin shi kashi 50, zai shiga wuta? Mun yarda ba zai shiga wuta ba? To zai shiga aljanna kai tsaye? Wanda ya zo da 50-50 su ne waɗanda Allah ya tanadi wani wuri da ake ce ma a Araf, za a ɗora su a kan tudun a Araf. Yini ɗaya suna kallon ƴan aljanna da irin ni'imomin da ke cikin aljanna, suna Allah ka riskar da mu da waɗannan. yini daya a nuna musu yan wuta da irin azabobin da ke cikin wuta suna Allah ka kare mu daga waɗannan ana haka sai Allah ya ce to su wuce aljanna ba za su dandana azabar wuta ba saboda zunubin su berin jaye aikin alkhairi ba alkhairin su berin jaye zunubin su ba dan haka ba za su wuce aljanna ba kai tsaye to alal aqal ba shi muke fata ba amma da a ce mutun ya dandana azabar wuta ba gare ya samu kansa a tudun araf ba to aure na ba mutum wannan matsayin daga daura auren Allah ya yi muku kyautar rabin addinin ku idan mun fahimci wannan da kyau in yi mana wata tambaya da Allah me yasa mutane za su shiga wuta daga daurin aure an ce an baka rabin addini ko an baki rabin addini kyauta sai ku ji tsoron Allah a sauran rabin me yasa za a shiga wuta me ya kawo hadisan nan ma da manzon Allah ke cewa an nuna mishi dan wuta ya ga mafi yawa mata ne saboda zamantakewar auren bayan kina da rabin addini kyauta kuma Allah kadai ya san shekara nawa zaki da mijin nan kafin ki bar duniya sai kuma a ce kin tafi wuta ba ma a Arab din ba ashe kenan a cikin zamantakewa anan ake ƙara inganta wannan kashi 50 din a ƙara wasu ko kuma a lalata wancan ba kuma ƙara komai ba mun fahimta wannan da zarar mutun yayi aure an ba shi rabin addini kyauta sannan idan aka zo aka fara haihuwa musamman idan Allah ya azurta ku da ƴaƴa mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda Allah madaukaki ya jarrace shi da ƴaƴa mata guda biyu ko ƴan uwa mata guda biyu ko fiye da haka ya kyautata musu tarbiya suka isa aure ya aurar da su za su zamo kariya a gare shi daga shiga wutar ranar alkiyama a ina ake samun ƴaƴa matan ko aure yana zama dalili dan mutun ya samu shiga aljanna Allah madaukake ya samu dace ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka a wannan auren tun daga farkon shi har tsakiyar shi har ƙarshen shi Allah subhanahu wataala ya sa a zauna lafiya Allah ya bada hakurin zama da juna saboda lokaci insha Allah na tsaya anan da fatan abinda na ambata Allah ya sa ya zama mai amfani da ni da ku gaba daya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki da abinda muka fahimta na daidai kurakuran da ke ciki Allah madaukaki ya ganar da mu kurakuran ya ba mu ikon gyara kuma ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
alaikum assalamu rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi ba tare da bata lokaci ba akwai tambaya guda daya da aka rubuta sai dai gaskiya ba ta da alaka da wannan muhadarar da aka yi amma dai zan karanta saboda muhimmancin ta kuma ana yawan tambaya akai tace assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh malam tambaya ta ita ce menene hukuncin ko ana cewa macin da take haila ba ta dauki alkur'ani ba wasu kuma suna cewa za ta dauka amma wani bangare to malam menene yanda
so alhamdulillahi game da daukan alkur'ani akoni nafi natsuwa nafi gamsuwa da fatawar malaman da ke cewa idan mace tana haila ba za ta dauki alkur'ani ba karatunta malamai sun ce jaiz domin ba za ta zauna cikin haila tana daukar kwanaki a ce kuma ba ta muraja'ar kila abinda ta haddata na alkur'ani ba domin shi alkur'ani wani abu ne wanda da ka bar shi da kwana daya to zai iya barin ka da shekara ke muraja'ar abinda ta haddata wannan babu laifi amma ta dauka wannan bai kamata ta dauka ba
malamai sun yi bayanin ana iya daukar alqur'ani ko juz'i da ake magana ko allon alqur'ani da ake magana malamai da suka yi magana za a dauka suna magana ne akan wanda bai da alwala ba wanda bai da babban sarki ba wanda bai da alwala shine babu laifi zai iya daukar alqur'ani ya karanta ko cikakken alqur'ani ko juz'in alqur'ani ko allon da aka rubuta alqur'ani a halin babu alwala amma akwai tsarki babba wanda ko bai da tsarki babba to ya hakuri karatun ta dai da ta haddata sai ta kokarin muraja'a kar ya zube lokacin da ta samu tsarki ta ci gaba da daukar alqur'ani sai ta karatu wannan shine fi ma alam wallahu alam
Allah ya saka da alkhairi ban sani ba wasu sun zo alati akwai wanda suke da tambaya ko da mutum daya biyu sai mu dauka nan bangaren biyu nan bangaren biyu to ga wata malama sun ta daga hannu sai dai kidan daga murya ki yanda malin zai ji
wa alaikum assalam wa rahmatullah law Kun ji tambayan? Idan abinda kike karantarwa abinda kika haddace ne, zaki iya karantarwa amma da hadda baki dauka ba. In ko baki haddace wurin ba, to dama an san akwai lalura irin wanda mata suke samun kansu lokaci lokaci a wata ko dai a dauke miki karantarwar alqur'ani a ba wani namijin da shi bai da irin wannan laluran ko kuma duk lokaci idan yazo gashi kina da period zaki karantar da alqur'ani kuma kina cikin al'ada to a dauke wannan period din a canza shi da wani tunda baki haddace abin da zaki karantar ba maimakon ki dauki alqur'ani a hannu alhali kina cikin wannan yanayin wallahu a'lam
babu to Allah ya saka da alkhairi muna ƙara godiya a madadin makarantar mu ta madrasatu ali ibn abi talib da tarbiyyat al-islamiyya muna godiya matuƙa ga malam Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi Allah ya shigar da zuriya Allah ya ƙara imani da ikhlasi Allah kuma ya ƙara mu rayuwa albarka Allah ya ƙara masa lafiya jazakumullahu khairan wayanda kuma suka halarta su ma muna ruwan Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya mai da kowa gidansa lafiya wannan aure kuma da za a kulla gobe insha Allah shi ma muna fatan Allah ya sanya masa albarka wanda suka daukan mana karatu da duk wanda ya taimaka da wanda ya rako malamin duka muna ruwan Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi dan Allah jira tukunna malam ya fita ina ga kuma hala akwai abin da za a raba sai a wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk